نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك يقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي مولاقا لكينات جكنجر بوتي أجهر بوتي أولا يمجين لتنن yau sha biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma shine daidai da 20 ga watan 6 miladiya ta 2016. Wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Kahfi, kuma muna cikin kissar Zulkarnain da ita ce kissa ta 4 a cikin wannan sura. A gabanin mu shiga karatu ga kadan daga cikin tambayoyi. Akwai wanda yake tambaya game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ba mai shiga aljanna sai da rahmar Allah. To shin yana nufin bawa ya yi ta aikata zunubi kenan? To wannan ba fahimta ce da musulmin kwarai yake wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa kwadaitar da mutum akan ya aikata laifuffuka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya aiko shi ne domin ya hana aikata laifuffuka, ba ya zuga mutane su yi laifuffuka ba. Abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne. Ya ce da mu, lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna, babu wani wanda aikinsa ne zai shigar da shi aljanna. Sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, had kai ma ya ma'aikin Allah? Manzo Allah ya ce wala ana ahanni ma illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi, sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa. Amma kuma sai ya ce fasaddidu wa qaribu, ku nemi daidai kuma ku nemi kusantar daidai. Abinda hadisin yake nunawa shine ayyukan da muke yi koda sun zama sanadiyar shigar mu aljanna, to amma ba su ne farashin aljannar ba. Babu wani abin da za ka aikata ya zama na farashin gidan aljanna ne, saboda aljanna abin da ya takunsa tsadarsa ya fi ƙarfin ayyukan da muke yi. Kuma ni'imomin da Ubangiji ta'ala ya yi mana, ayyukan mu ba za su biya su ba, ballantana har a samu saura ko ragowa wanda za ka sai aljanna da su. Ni'imomin da ya yi maka ma a nan duniya, na babu kai aka yi ka, ya baka lafiya, ya baka ci, ya baka sha, ya baka sutura, waɗannan ni'imomi kaɗai in an ce ka biya su da ayyukanka ba za ka iya biyan su ba. To ballantana har kuma a samu wani rara daga cikin aikinka wanda in an je lahira kuma za ka ce to ya Ubangiji na gama biyan ka ni'imomin da ka yi min a duniya da ayyukan da na yi ga sauran, zan sai aljanna da su. Babu. Saboda haka sai dai a biyo ba mutum basussuka, ba bashi ba. Sai dai a biyo ka basussuka wanda a dalilin su Ubangiji ta'ala na iya kama ka da laifi ya kai ka wuta. To sai dai rahamarsa ta lullube ka ya ce a kai ka aljanna. Saboda me? Saboda ka yi abin da yake so. Saboda haka su ayyuka sanadiya ne na shiga aljanna, asbab, sabab ne, ba farashi ba ne, ba iwas ba ne. Allah yake cewa jaza'an bima kanu ya'malu, wannan bima ba'u ba'u sababiyya ce ba ba'ul muqabala ba. Wannan shine abinda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nunawa. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabban su suka ce ya rasulullah, idan har ubangiji ta'ala ya riga ya gama rubuta dan wuta da dan aljanna, me yasa za mu ci gaba da ayyuka? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lah, ku yi aiki kowa ubangiji ta'ala ya hore shi ga aikin da ya halicce shi saboda shi. Saboda haka in mutum dan aljanna ne, to daga aikin sa ma za a gane dan aljanna ne. In dan wutan ne, daga aikin sa za a gane dan wutan ne. To kai ya za a yi ka gane cewa kai dan aljanna ne ko dan wuta ne? Bare ka daina aikin. Aikin nan shine sanadiyar da zai saka shiga aljanna. Dan haka mutumin da baka san kai dan aljanna ko kai dan wuta ne, me yana cewa kai shikenan tunda kai dan aljanna ne ka daina yin aiki, ka daina bautar Allah, ko ka daina zama mutumin kirki? In kuma ka ni dan wuta ne shikenan. Akwai mutumin da zai yi ta yin aiki, ta yin aiki, sai a ƙarshen rayuwarsa ya ɓata rawarsa da tsalle. Akwai wanda kuma a farkon rayuwarsa za a taso ba wani abin kirki tare da shi, sai a ƙarshen rayuwarsa saura 'yan taki kaɗan ya mutu, sai kawai a ga canji tare da shi. A gan shi duk inda ake aikin alkhairi sai ka gan shi a gaba, a gan shi a masallaci, a gan shi a gurin karatu, ka gan shi ya zama mai gaskiya, mai amana, wanda a da can duk ba haka yake ba. Kankan lokaci a ce ai ya rasu. Akwai wanda zai rayu cikin kafirci, wataƙila a yi ta fafatawa da shi, a yi ta yaƙar musulunci, ƙarshen rayuwarsa sai zo ya shiga cikin musulunci, sai ya kalmar shahada, sai kuma a fita jihadin shi sai a kashe shi. Wataƙila ko sallah ɗaya ba a samu an yi da shi ba, amma tafi aljanna. So al'ibratu bil khawatim, ƙarshen al'amarin mutum shine abin izina a rayuwarsa. Allah ka sa mu cika da imani. Sannan wani yana tambaya game da zaman makoki, wai akwai zaman makoki a musulunci? A zaman makoki al'ada ce, ba wai musulunci ne ya tsara cewa idan an mutu a zauna har tsawon kwana uku ka aji kan wanda aka yi wa rasuwa ya ji ko ina, sai bayan kwana uku sannan zai fara fita. Wani al'ada ce tamu shi musulunci, abinda aka sani shine idan aka yi wa mutum mutuwa, ana so na farko gidan da aka yi musu rasuwa a taimaka musu, maƙota su yi abinci su kai gidan, ba wai dan mutanen da suke dafifi a gidan ba su zo su yi zaman da ɓari, ba dan su za a yi abincin ba, za a yi abincin ne dan su waɗanda aka yi wa rasuwar. Taƙila jimami ba zai bar su ba ma har su tsaya su yi girki, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum ma yushghiluhum, ku yi abinci ku kai gidan iyalan Ja'far, yana nufin Ja'far ibn Abi Talib, domin abinda zai shagaltar da su ya same su. To sai mu muka juya abin, maimakon idan an yi wa mutum rasuwa a taimaka masa da abinci, sai ya zama da shi lashin ake cinyewa. Saboda haka sai a je a zauna a gindin gidansa, shi ba da ɗaure ƙarya gindi sai ya ɗauko kanofi ya sassaka, shi kenan kowa ya zo ya share guri ya zauna, a yi ta hira a yi ta hira, sai lokacin abinci ya yi sai a ta fitowa kuma da abinci kaɓaki kaɓaki. Ɗan abin da mamaci ya bar wa iyalinsa na 'yan buhuhunan abinci kafin kwana uku da an ci, ɗan taimako da za a kawo musu, maimakon ya zama na sun samu ɗan relief kafin su iya tattara lamuransu duk an cinye. Sai ka ga an yi mutuwa ba ta yadda za a binne mamaci ko a'a ta yaya za a karɓi baƙin da suke zuwa su zauna a ƙofar gidan mamaci yake. Wasu saboda ƙarya sai ka ga har cake ake yi, cake a kawo lemun zaƙi, abin nan lemun kwalba a rika rabawa, ba za ka bambance gidan biki ba da gurin da ake yi. To wannan ba wai musulunci ne tsara wannan ba, shi yasa za ka ga yana damun wasu zuwa da an masa rasuwa ya yi wannan, Allah ta'ala ya kuma kawo rasuwar ba jimawa ba a fi wata guda ba, yaron gidana ya rasu na zo na yi wannan kuma ga shi wannan ba, saboda haka shi kenan ya zama masa tashi hankali, shi ba ta an musa mutuwa yake ba, ta mutanen da za a zo a yi tsuru-tsuru a gaban gidansa yake. To kaga musulunci ba zai kawo wani tsari da zai takura mutane ba, mutane suke kawo kansu tsarin da zai takura musu. Ana yi wa wanda aka yi mutuwa ta'aziyya shi ne ka haƙurƙurtar da shi, shi ne ma'anar ta'aziyya, ka haƙurƙurtar da shi, ka kwantar masa da hankali, ka lallashe shi, sannan kuma mamacinsa a yi masa addu'a ce Allah ya ji ƙansa ya gafarta masa. Wannan kuma ba ta da lokaci, ba ta da guri, ta'aziyya ba a yi mata lokaci ba, ba a yi mata guri ba, ba a ce sai ka je kofar gidansa ba sannan take ta'aziyya, addu'a ce kake roƙawa mamacinsa Allah ya masa rahama, Allah bai sharɗanta cewa sai a kofar gidansa ne za a karɓi addu'ar ba. Inda za ku haɗu a masallaci, ka haƙurƙurtar da shi, ka yi ma mamacinsa addu'a, ka yi masa ta'aziyya. Inda za ku haɗu da shi a kasuwa, in ka je gidansa ka yi masa ta'aziyya, duk babu bambanci. To amma da a ce za a yi wa mutum rasuwa, a raka mamacin nashi har zuwa makabarta a binne shi, a yi masa ta'aziyya a nan, sai a ga kamar wai ba a masa ta'aziyya ba, sai an je kuma an zauna a kofar gidansa, wannan da ya kawo gawa zuwa kabari ya rakota, shi ne ma ya yi abin da zai samu lada, kuma ya yi abin da musulunci yake so a yi, ba wanda ya je gidan ba. So baya daga cikin wani abu da wai musulunci ya tsara, al'adarmu ce, kuma da ƙarshe sai ga tana damun mutane. A cikin fatawa ta Ibn Uthaymeen, ba mu kaɗai ba, ƙasashe suna da wannan al'adar, ba wai mu kaɗai ba, wasu ƙasashen nasu ba ya fi namu, kamar irin su ƙasar Egypt, sai ma an ɗauko makarancin Alƙur'ani, sai an zo da mai karatun Alƙur'ani wanda zai yi ta karatun Alƙur'ani tsawon kwana uku ɗin nan, kuma hayarsa za a ɗauko, ba wai fi sabilillah zai zo karanta Alƙur'anin ba, zai zo ne duk sumuni ko rubu'i an yi tsada da shi, kuma gwargwadon shahararsa, gwargwadon yadda za a yi ciniki da shi, idan shahararre ne to dole zai fi tsada, idan kuma bai shahara sosai ba to shi ma zai zama akwai farashinsa daidai da shi. To idan mutum yana ji da cewa shi ya isa aka yi masa rasuwa, to zai ɗauko wani wanda ya isa a karatu, za ka zai kashe maƙudan kuɗi, shi kuma ya zo kullum ya zo zauna ya yi wannan karatun, da zarar ya gama iya yadda aka yi ciniki da shi zai tashi, an yi da shi izu ɗaya za a yi da ya izu ɗaya, to shi kenan ya biya, saboda in ana son ƙari sai a kuma yi wani cinikin. To kaga wannan duk baya daga cikin abin da musulunci ya tsara. Addu'a aka ce aiwa mamaci ba ta karanta Qur'ani ba, ta karanta Qur'ani wani abun ma ya zama hujja a kansa, kai masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya yafe masa. Wani yake tambaya yake cewa mutum da ya saba yin raka'a 12 a rana, to bayan asham zai iya kawo sauran raka'o'i biyu? To kalmar rana a nan ina jin yana nufin, ba wai yana nufin da rana ba, yana nufin a kullum ya saba yin raka'a 12, ga ce a rana, zai ce da rana yake yi, ya saba yi a kullum ya yi ƙiyamul layl raka'a 12, sannan ya wutiri kenan ta zama 13, don bana jin zai tsaya a 12. In ya tsaya a 12 to ya saba wa yadda ake so a yi, ana so a yi wutiri ta zama 13, shi kuma ya ce wai ya kawo biyu ta zama 12. Idan yana son ya yi 13, ya bi liman aka yi 10, ya bi shi aka yi wutiri, to sai maimakon in an yi sallama sai ya tashi karo daya kaga bai abin nan ba duk da cewa na san in ya bi liman akai wutiri 13 zai samu amma sanya akai zai ce sai ya karo wani abu ba goban nan da wannan raka ukun da ake yi ta ƙarshe duk a qiyamul layl suke rashin fahimta ne yasa muke daukan ita asham daban qiyamul layl daban ita asham din ita ce qiyamul layl ita asham din ita ce salatul witri in kaga dama ita asham din ita ce tahajjudi ita ce tarawih duk abu ɗaya ne kawai suna ne sunan sa ne ya caccanza abu ɗaya ne amma suna ne kawai ya canza ce ga wannan shine Ali shine Haidar shine Abubakar shine As-Siddiq shine Umar shine Faruq duk abu ɗaya ne kawai da lakabi ne ya canza an gane so in aka ce abinnan kana yin 13 12 ko 13 aka yi 10 aka tashi aka karo 3 din nan kai 13 ba za ka ce wai 10 kai ba wannan wutiri ne a'a ai duka ne wutiri in dai aka samu salloli na nafilfulu da guda ɗaya akai ba ta da to shine wutiri saka wutiri raka'a ɗaya yake farawa wutiri raka'a 3 wutiri raka'a 5 wutiri raka'a 7 wutiri raka'a 9 wutiri raka'a 11 wutiri raka'a 13 kalmar shafa'i galibi malamai sun yi amfani da ita ne kawai dan dai a yi maka gwari-gwari ka gane abin amma ko a hadisi ba za ka ga kalmar shafa'i din ba wutiri za ka gani salatul wutiri sai ka ga an ce maka wa man sha'a falyutir bi wahidatin wa man sha'a falyutir bi thalathin wa man sha'a falyutir bi khamsin duk sunan su wutir an gane ko saboda ka kakka dauka goma ita ce qiyamul layl don haka kai yanzu 10 aka yi sai ka ciko wasu 2 sannan ya zama 12 don haka matsalar kama ba matsala ba ce na ga mu shiga karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
الله تعالى يقول فأتبع سببا سيب هنيا حتى إذا بلغ مغرب الشمس هل سيد يئس مفاتن لنا وجدها تغرب في عين حمئة sai ya same ta tana faduwa a cikin wani idan ruwa mai tabo wa wajada indaha qauma ya samu wasu mutane a wajenta qulna muka ce ya zal qarnaini ya zul qarnaini imma an tu'azziba imma dai ka azabta wanda ka ga dama wa imma an tattakhidha fihim husna ko kuma ka riki mu'amala mai kyau a cikinsu kala sai ya ce amma man zalama amma wanda ya yi zalunci fasofa nu'adhibuhu to za mu azabtar da shi thumma yuraddu ila rabbihi sannan a mayar da shi zuwa ga ubangijinsa fa yu'adhibuhu azaban nukura yayi masa azaba, mummunar azaba. Wa amma man amana wa amila salihan, amma kuma wanda yayi imani yayi aiki na kwarai, falahu jaza'an alhusna, to yana da sakamako mafi kyau, wato yana da sakamako mafi kyau shine aljanna sakamakon sa. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, kuma da sannu zamu gaya masa mai sauki cikin al'amarinmu, ko sassaukar magana a cikin al'amarinmu. Allah ta'ala ya ci gaba da bamu labarin Dhulqarnaini, wannan sarki da Allah ta'ala ya bashi ƙarfin mulki, wanda a zamaninsa babu wanda ya mulki kamar sa, sannan kuma gashi mumini mai kadaita Allah, sannan gashi mai kira zuwa ga Allah ta'ala, sannan kuma mai adalci. Ubangiji ta'ala ya bashi dukkan abinda mai mulki yake da bukata don tafiyar mulkinsa, don gudanar da mulkinsa. Ubangiji ta'ala ya bashi wannan, kamar yadda muka ji a ayar da ta gabata, inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Duk wata hanyar da za ta sa ya cimma bukatarsa, duk wasu abubuwan da mai mulki yake bukata domin mulkin sa ya kafu, yayi karfi, yayi nasara, Ubangiji ta'ala ya bashi wannan min kulli shay'in, wannan min din min ce tabi'iyya da take nuna maka cewa wani abin da ake da shi a zamanin sa kuma mai mulki yana bukatar sa, duka Allah ya bashi. Saboda an bashi komai amma irin na zamanin sa, kamar yadda a cikin kissar Sulaiman alayhi salam Allah ta'ala yake maganar sarauniyar Saba, cewa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim, wa utiyat min kulli shay'in, an bata daga dukkan komai. Saboda anan kullu ce, amma akwai min a bayanta, da min din nan tana nuna maka komai an bata wanda ya dace da ita, ba komai da ka sani ba. Akwai abubuwa wanda yanzu kai kana da su, a zamanin su can babu irin su, don haka ba za ka ce an bashi irin waɗannan ba. Don haka ba a bashi jiragen sama ba, ba a bashi manyan motoci ba, sai ba a bashi tankoki ba da manyan makamai irin na zamani, saboda a wancan zamanin babu su, kuma zamanin sa baya buƙatar su domin kafuwar mulki. Amma abin da ka san cewa a zamanin sa za a buƙace shi in ana so mulki ya kafu ya tsayu, Ubangiji ta'ala ya bashi. Saboda haka yana da runduna mayaka masu yawan gaske, sannan kuma Ubangiji ta'ala ya bashi abin da kayan yaƙi waɗanda da su zai iya yaƙi. Don haka yanzu ya fito zai shiga duniya domin faɗaɗa mulkinsa da kuma tabbatar da adalci a dolan ƙasa, da kuma kiran mutane zuwa ga abin hanyar Allah, a yi imani da shi kuma a yi aiki na ƙwarai, sannan kuma da mulkushe dukkan wasu azzalumai miyagu waɗanda suke macuta a doron ƙasa. Allah ya ce fa atba'a sababa, sai ya bi hanya, ya kama hanya ya tafi. Hatta idza balaga maghriba shamsi, har sai da ya kai mafadar rana, wato ya kama hanya har sai da ya kai wato ƙarshen inda ɗan adam zai kai a lokacinsa, wato ya yi ta tafiya da rundunarsa da ma'aikatansa da 'yan tsaransa da kayan aikinsa da kayan fadansa da dukiya, har sai da ya kai inda a zamaninsa ake tsammanin nan ne wato ƙarshe, daga nan babu kuma sauran, babu wani sauran ɗan adam a doron ƙasa. Ta yiwu a bayan zamaninsa a ce an gano wasu mutane a bayan wannan, amma dai a zamaninsa inda ya je ɗin nan ne ƙarshen inda ɗan adam zai je, inda za a je a ce an samu ɗan adam a gurin shi ne ƙarshe. Wasu daga cikin marubuta tafsiri sun yi ta rubuta cewa a girgije yake tashi a cikin sama yake tafiya, don haka ya ƙetare duk inda zai ƙetare har ya kai mafaɗar rana ta sama. To wannan maganar ba haka take ba, da cewa wasu sun rubuta, wai har ma wasu suke cewa bayan ya ma je mafaɗar ranar, ya wuce mafaɗar ranar, ya wuce ta, kusan ya yi tafiya mai tsawo ya bawa wurin faɗuwar rana baya, saboda haka shi ya ma wuce inda take faɗuwa. Da wanda duka a ƙarerai ne, wanda yawanci an same su ne daga cikin ƙarerayen ahlul kitabi wanda ba su da tushe. Allah ya nuna mana matukar inda ya kai shine maghribu shams. Maghribu shams inda iya inda zai iya tukewa, inda dan adam zai iya zuwa, iske cewa daga nan kuma baya ba a jin cewa a gaba kuma za a samu mutane. To sai wajadaha taghrubu fi aynin hamia, sai ya samu wannan ranar tana faduwa a cikin wani marmaro idan ruwa, marmaro na ruwa wanda yake da tabo. Al'ayin marmaro shine ruwan da yake bubbugowa daga ƙasa, wato da yazo daidai wannan marmaran anan yayi sansani, anan yayi zango, saboda abin da yake gaba rundunarsa da sojojinsa ba za su iya haurawa ba, babu hanya a zamaninsa da za a iya bi a haura a wuce wannan marmaran idan ruwa din. To da ya isa nan, da alama teku ne babba, wani ocean ne babba a gaban wannan marmaran. Idan rana ta fadi a daidai lokacin, wanda yake tsaye a daidai gurin bakin wannan teku inda kuma wannan tabo yake, zai ga kamar wato ranar tana faduwa a cikin teku ne. Wannan kuma haka yake duk inda yanzu in ka shiga ciki, in ka je gaban wani teku haka ka tsaya, haka ne bahar maliya ka tsaya, lokacin da rana za ta fadi za ka ga kamar a ciki ta fadi. In ka shiga sahara ka tsaya lokacin da rana take faduwa, sai ka ga kamar a cikin sahara ta fadi. In ka shiga duwatsu sai ka ga kamar a cikin duwatsun ta fadi, saboda inda duk kake abin da yake idan kai ke hangowa a gabanka, to za ka zata kamar a daidai nan ne rana ta fadi. Yanzu ma ai haka muke gani, muka hango ta sai muka kamar a wani gari na gabanmu nan take fadawa. To saboda haka alama tekun da ya samu gaban farkon abin nan, gabar tekun gaba ɗai tabo ne, marmaro ne wanda yake da tabo. To a ganinsa zai ga kamar tabon ne duka tekun haka yake, saboda gabansa na gabansa iya nan ne, kuma ba shiga yayi ba. To haka zai ɗauka wannan tekun gaba ɗai da haka yake, saboda haka sai ya rika ganin cewa wannan ranar tana faduwa ne a cikin wannan tabo, cikin wannan marmaro wanda shi yake gani a gabansa. Don haka wannan marmaron kuma shi ne ya miƙe iya ganinsa, to sai ga kamar a cikinsa ranar take fadawa. Ibn Kathir alaihi rahmatullah yake cewa ra'a shamsa fi manzarihi taghrubu fil bahri al muhit, a ganinsa ya ga ranar tana fadawa ne a cikin wannan teku, wannan ocean din. Yace wa hadha sha'nu kullu man intaha ila sahilihi, wannan shine abin da yake kasancewa tare da dukkan wani wanda zai je gabar teku ya tsaya. Yara haka annaha taghrubu fihi, zai ga kamar cikin teku ranar ke faduwa. Wa hiya la tufariqu al falak ar rabi alladhi hiya musbatatun fihi la tufariquhu, amma a hakika tana nan a cikin falakinta bata canzawa. Domin in kai nan ta fadi, to waɗanda suke akwai kuma waɗanda su kuma a lokacin ba ta faɗi ba. Yanzu wanda ya taho da gabansa yana yi wayan ba, yana cin karo daga ruwa tana faɗuwa, na gabansu kuma ta faɗi ba. Yanzu muna abin nan gamu nan, yanzu rana ba ta faɗi ba, amma wanda suke Saudiya da can gabas ta tsakiyar, ranar yanzu ko ta faɗi ko tana dab da faɗuwa. Ana yi wayan ma kuma ana ƙara ganin ranar. Saboda ka san da ku kuke ganin magaruba ta yi, wasu kuma suna ga safiya ta yi a wani guri a duniya. Haka abin yake. Saboda haka ita ba faduwar take ba, kawai tana yawo ne, tana jujjuyawa ne, ta bullo ma waɗannan su ganta yanzu ta hudu, su kuma waɗancan su ga sun rabu da ita, su kuma waɗannan su ga ta take tsaka, waɗancan kuma su ga sun ta tafi faduwa. Saboda haka ita tana nan kullum fi falaki ne su bahud, tana cikin falakinta. Da Ibn Kathir ya ce shi ne falaki na hudu a cikin aflak da suke yawo, abinnan al-ajramus samawiya suke yawo, waɗannan manyan halittun na sama suke yawo a ciki, falakinta na hudu a ciki take zagayawa. To amma wanda ya tsaya gaban teku zai ga kamar a cikin tekun ta faɗi. Imamu Shawkani alaihi rahmatullah, ga abinda Ibn Kathir yake faɗa, shi ne ya zo a tafsirinsa, sai yake rigimar cewa ba abin da zai hana a ce Allah ta'ala ya ba shi damar ƙetare wannan teku, ya ketare tekun har ya kai zuwa wani marmaro inda anan ne ranar take faduwa. Yace menene zai hana mu yadda da haka bayan Allah ta'ala ya gaya mana cewa balagha maghriba shamsi, ya kai mafadar rana, kuma Allah ta'ala ya ba ga mana cewa ya makkana shi a doran kasa. Yace wal bahru min jumlatiha, kuma ai teku yana daga cikin jumlar kasa. Dan haka dan me za a ce bai tsallake tekun ba ya je iya idan marmaran, kuma anan take fadawa. Yace wa mujarradu listib'ad la yujibu hamd alquran ala khilafi zahiri, ce dan kawai muna ga kamar a tunanin mu abin ba zai yu ba, bai kamata mu fassara qur'ani sabanin zahirin sa ba. To wannan rigima ce kawai, amma ba magana Ibn Kathir ita ce, ko a ilmance yanzu abinda ilimi ya tabbatar wa taqila ko a lokacin sa, amma ko yanzu abinda ilimi ya tabbatar ita rana ya zagayawa take, tana zagaye duniya ne, ba duniya muna zagaya ita ma tana zagaye duniyar, tana zagaye duniyar. Saboda haka ba wai tana fitowa tana kuma fadawa bane, babu wani magana tashi da faduwa. Shi yasa anan Ubangiji ta'ala sai ya jingina abin zuwa ga shi Zulkarnaini, sai ya ce wajadaha, bai ce hatta idza balaga maghriba shamsi wa hiya taghrubu fi ayni alhamia, ba haka aka ce ba. Ba ce aka yi ya je wurin mafadar rana a yayin da take faduwa cikin, kaga da haka ne to labari aka bada. Amma nan sai aka ce shi ne ya ganta haka, wajadaha, wajada lamiri yana koma gawa Zulkarnaini. Saboda haka abinda idan sai nuna mu, ko kai yanzu ka je gabar ku kai ma wajadaha ne, haka zaka ganta. So hikayar abinda yake tattare da Zulkarnaini aka yi ba wai ana tabbatar da cewa a cikin ainul hamia din take faduwa ba. An gane ku? Ainul hamia, hamia shine tabo, idan ruwa mai tabo. A wata qira'ar ainul hamia, kamar yadda yake nan, a wata qira'ar ainul hamia, ainul hamia ido mai tabo. Hamia daga hama ne, kamar yadda Allah ya ce inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun, tabo. Sannan a hamiya kuma mai zafi, akwai qira'a, ita ma qira'a ce abinda take qira'a karbabbiya, fi aynin hamiya, tana fadawa a cikin wani idan ruwa mai zafi. Malamai masana tafsiri sun fassara hamia da tinatun sauda, yumbu wanda yake bakin yumbu. Hamiya kuma harra, wato wacce take mai zafi. Malaman tafsiri kamar Ibn Jarir al-Tabari da wani suka ce babu wani abin da yake cin karo tsakanin qira'o'in guda biyu, duk kowace qira'a ta faɗi sifa ne daga cikin sifofin wannan marmaro na ruwa. Don haka marmaro ne wanda yake da tabo, bakin tabo, sannan baya ga haka kuma yana da zafi. Saboda haka kowace qira'a ta ba da wata sifa ce daga cikin sifar wannan marmaro. Don haka in ka karanta hamiya ana nufin marmaran yana da zafi, ka karanta hamia ana nufin marmaran yana da tabo, baki. Saboda haka marmaro ne tabansa baki, sannan kuma ruwansa yana da zafi. Shi yasa Ibn Kathir shi ma ya ce wala munafata baina ma'anayhima, babu abin da yake nuna sabani ko kore juna tsakanin ma'anonin duka biyu. Idh qad takunu harratan, tana yiwa ta zama tana da zafi, li mujawaratiha wahjan wahja shamsi inda gurubiha, saboda in rana ta zo faduwa tana haska inda marmaran yake. Haka in rana tana fuskantar ta lokacin faduwa, wannan marmaro na ruwa zai yi zafi. Don haka za a iya sifanta ta da zafi, kuma babu wani shamaki da yake hana, wato yake mata inuwa da zai hana ranar ta dake ta yi zafi. Allama Ibn Ashur, Muhammad Tahir Ibn Ashur rahmatullahi ta'ala alayhi, da Sheikh Abdurrahman Hassan Haban Naka Al-Baidani rahmatullahi ta'ala alayhi, a cikin tafsirin sa Ma'arij At-Tafakkur, suna ganin ainin hamia din nan akwai yiwuwar ya kasance marmaro ne gurin da fetur ne yake fita a gurin, wato danyen man fetur ne yake fita a gurin, a gefen yake kwararowa a gefen abin nan wani teku. Dan shi Ibn Ashur ma yana cewa yana jin gefan tekun Kharas. Tekun Kharas shine Bahru Qazwin, Bahru Qazwin da Caspian Sea, wanda yake iyaka da wasu kasashe guda biyar, kasar abin nan Russia da kasar Iran da kasar Azerbaijan da kuma kasar Kazakhstan da Turkmenistan. Duk wannan sea, wannan teku yana iyaka da su. To shi Ibn Ashur yana ganin gabas sa dake wani gari da ake kira Baku. Baku shine babban birnin kasar Azerbaijan, kuma shine garin da aka fara gano, wato aka fara tono man fetur a duniya, aka fara tono man fetur, hanyar tono man fetur na zamani a shekarar 1847 aka fara gano man fetur. Kuma ita ce wato shine garin da kusan a farkon karni, a ƙarshen karni na 19 da farkon karni na 20 kusan su suke fitar da man fetur, rabin man fetur din da ake amfani da shi a duniya, wato 50% na fetur din da ake amfani da shi a duniya ana fitar da shi a Baku ne. Baku babban birnin ƙasar Azerbaijan. To akwai teku wanda shine Bahru Qazwin, wanda suke kiran shi abin nan Caspian Sea. Shi wannan Caspian Sea din gabasa shi Ibn Ashur a tashi fahimtar yana ga nan ne, saboda kusan can ne yammacin, ƙarshen yammacin duniya. Don haka yana ganin a nan ne yaje lokacin wannan ainul hami'a din, shine wannan a gurbataccen man fetur din da yake bugowa daga cikin wannan teku. To shi ya gani. To wannan fahimta ce tashi. Wajada indaha qauma, Allah ya ce sai ya samu wasu mutane a wannan gurin. Wannan tankir aka ce qauman, wasu mutane, dan a nuna maka wato shi ya fara gano su, ba a gano su ba, saboda haka tafiye-tafiyen da duk wasu suka yi ba su gano waɗannan mutane ba, sai shi ne ya fara gano su. Umma ce majhula, sannan kuma umma al'umma ce wacce ba ta da wani abu na ci gaba, suna rayuwa ta daji, rayuwa ta gidadawa, rayuwa ta jahilci. Kuma sannan al'umma ce waɗanda suke mushrikai, ba sa bautar Allah, ba sa kadaita Allah, suna rayuwa kamar dabbobi. To sai je same su a daidai wannan gurin. Kullu ya zal qarnaini, Allah ce sai muka ce ya zal qarnaini, imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna, mutanen nan ko dai ka azabtar ko kuma ka riki kyakkyawan wato mataki a kansu. Anan fadar Allah da yace imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna, yana nuna mana cewa mutane ne marasa tarbiya, mutane ne miyagu, mutane ne da suke dauke da aqida ta kafirci, mutane ne wanda suke zalunci. Domin haka kawai Allah ba zai ce ka azabta su ba, sai da dalili. Inda mu'minai ne ba za a ce ka azabta su ba, inda mutanen kirki ne ba za a ce kawai ka azabta su ba. Ce imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna, za mu ga lokacin da ya je abin nan baina saddaini, lokacin da ya je wajen mutanen da yayi wa shamaki tsakaninsu da Ya'juj, ai kaga can ba a ce ka musu azaba ba, wanda yake nuna maka su ba irin waɗannan ba ne, tunda har aka bambance maka da waɗannan, da waɗancan, yana waɗancan, wancan la yakaduna yafqahuna qawla, wasu gidada ne in ana magana ma ba sa fahimta, amma kuma zaune suke lafiya, illa iyaka wasu azzalime na shigowa garin suna musu zalunci, su ne Ya'juj wa Ma'juj. To sai ba a ce ka azabtar ba, amma anan sai Allah ce imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ta ina Allah ya gaya masa wannan sakon? In ta hanyar wahayi ne, kaga annabi ne. To annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai tabbatar da cewa annabi bane, yace la adri azal qarnaini kana nabiyyan am la, zal qarnaini annabi ne ko ba annabi bane, ban sani ba. Kaga ba wanda sai ya bigi irji ya ce annabi ne, ko akwai? Babu. Tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ce bai sani ba, to waye kuma zai sani? To amma gashi nan Allah ya ce kunna ya zal qarnaini, yana yiwa akwai annabi a lokacin, wanda shi annabin shi yake bashi direction, shi yake gaya masa to Allah ka sake so kai a matsayinka na kamar a ce mai mulki da wani malami da zai rika gaya masa to kaga a mulkin ka ana son kai kaza kai kaza kai kaza, amma aka tashi ba lalle a fado wannan malamin da yake guardian din sa ba, sai dai a rika gaya maka mai mulkin da yayi kaza ya tabbatar da adalci, kuma duk wani malami ne ya rika dora shi ko za a tabbatar masa da wannan saboda shine yayi da karfin mulkin sa. Allah ta'ala ya hada Talut, Talut basaraki ne ko annabi ne, amma akwai annabi tare da shi da suke tafiya. Alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, suka ce ba wani annabin su ba a fada mana kowane annabi bane, kiso shi za su ta gaya mana Daniel ne waye waye, amma dai li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan yuqatil nuqatil fi sabilillah, a turo mana wani annabi, wani basaraki, wani mai mulki wanda zai mana jagoranci mu je mu yaki fi sabilillah, saboda an kashe mu, an kashe ƴaƴan mu, an kashe matan mu, an kore mu daga gidaddajin mu, dan me ba za a kawo mana wanda zai mana jagora ba mu kwato ƴancin mu. Shine ya gaya musu fa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika, kaga Talut yana nan annabin kuma nasu yana nan, fa zai yi waye zama shi ma Zulkarnaini akwai wani annabi tare da shi, duk da Allah bai ba mu labari ba wanda zai iya gaya masa ko wannan ba mu san wanne ne daya daga ciki ba, amma dai sakon Allah ya zo masa ko ta hanyar annabta idan annabin ne, ko ko ta hanyar wani annabin da yake cikin tawagar sa, sakon Allah ya zo masa. Allah ya ce da shi ya Zulkarnaini imma an tu'azziba, ce ya Zulkarnaini an baka izini, an baka izinin ka kama duk wani kafiri da ya taurare ya cije ya jajirce akan zalunci da ci gaba da kafircin sa, bayan ka kira shi zuwa ga addinin Allah ka gamsar da shi, to amma ka izini idan ya ci gaba da abin da yake yi na rashin kyautawa, to shikenan kai masa abin da kake gani na azabtarwa. Galibi masu malaman tafsiri sai su ce bil qatli, ba lalle ya zama ta hanyar kisa ba, mai laifi ana iya masa horo ta kowace hanya, ana iya masa horo ta hanyar bulala, ana iya masa horo ta hanyar a daure shi, ana iya masa horo in ta kai ta hanyar kisa in yayi abin da za a kashe shi. Sai haka Ubangiji ta'ala ce imma an tu'azziba, saboda haka azabtarwa anan shine horon da kake ganin ya dace da wannan mai laifi wanda yake yadda ya saduda ya mika wuya, wa imma an tattakhidha fihim husna, ko kuma ka riki al'amari mai kyau tattare da su, wato ka ba su, ka kama mutum ya kama shi an masa wa'azi bai ji ba, a ƙara ba shi lokaci, a ƙara daga masa ƙafa ya je ya gyara halinsa, wataƙila a samu ya yi imani, musamman ma idan an ga alamar zai gyaru, to shikenan sai a ƙyale shi a yi masa mu'amala mai kyau, wataƙila wannan mu'amala mai kyau za ta sa ya gyaru. Shine wa'imma an tattakhidha fihim husna, don haka Allah ta'ala ya makana shi ya bashi hukunci kuma a kansu ya bashi zaɓi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa annabi wa imma mannan ba'du wa imma fida'an, ko dai ka ce ka sake su kawai su tafi, ka kama su a matsayin bursunonin yaƙi, in ka ga dama inji Allah ya ce kana iya cewa ku tafi na sake ku ba na son kuma komai a wajenku, ko imma fida'an, ko kuma ka ce a'a kowa ya fanshi kansa, kowa ya kawo ɗan uwansa ya belinsa, kana iya wannan. To irin wannan ne aka bawa Zulkarnaini, aka bashi dama imma haza wa imma haza, ya zaɓi wanda yake so, wanda yana nuna maka muhimmancin mutum ko da wato ƙwararre ne, mai hikima ne, mai basira ne, wato wanda yake da hankali, in an sa shi aiki yana da kyau a bashi, a gaya masa yadda ake so ya yi aikin, a masa wasiya, a ce to ana so kai kaza kai kaza kai kaza, ba kamar yadda wani mai hikima yake cewa idza kunta fi hajatin mursilan fa arsil hakiman wala tusihi, wa in zaka aiki samu mai wayo mai hikima ka aike shi, ba sai kai masa bayani ba, shi ya san ya zai je yayi, a'a ko mai hikiman ne yi masa bayani, ku duba annabawa Allah ta'ala duk da ya aiko su sai da ya musu bayanin ya za su yi, a ce na aiko ku kuje ku ga duk abin da ya dace ku yi ba, a'a fa imma ya'tiyannakum minni huda, mutumin farko da Allah ya saukar a doran kasa shine annabi Adam alaihi salam ce fa imma yatin da kun minni huda kaga sai shiriya ta zo wanda shine guide din da zai zo musu daga Ubangiji faman ittaba hudaya ko faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sawaka Ubangiji zai ce ga abinda nake so ga yadda nake so ku rayu Ubangiji ta'ala yayi wa annabawa wasiya shar'a lakum min ad-dini ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لك أنبا وما أبهجة على يامس وسيا كوس ياتي قايدك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كوس يد الدين كده كل ربو أتكنسا هكذا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Annabi Ibrahim da Yaqub sun yi wa ƴaƴansu wasiya. Cikin ƴaƴan nan nasu akwai annabawa sun musu wasiya ga yadda suke so su rayu, ga abin da ya kamata su yi. Qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Annabi Musa da zai yi tafiya yaje ya hada Ubangijinsa ya yi munajati da Allah Ta'ala zai bar Annabi Harun alayhi salam a cikin Banu Isra'ila sai da ya masa wasiya. Don haka in zaka bawa mutum aiki to ka gaya masa ya kake so ya aiki kada ka je ka ce kawai je ka da abin da ka ga ya dace kai kuma daga baya ka zo kana zargin sa yaya zan zo in ga kai kaza kai kaza kai yanzu a tunaninka a hankalinka ya kamata kai kaza a to a hankali na me yasa ka ce in je in yi abin da hankalin na ne ya ce mu yi haka amma tun farko ba shi aikin sa ka ce to ga abin da nake so kai na daya na biyu na uku na hudu to in shi mai hikiman ne mai wayan ne mai basiran ne sai ya hada da wayansa da basira wajen zartar da abin da ka sashi amma kawai ka ce je kai kuma daga baya ka zo ka zarge shi cewa bai yi daidai ba wannan ba haka ake so ba don haka cewa fa arsil hakiman wala tusihi wannan ba daidai bane ka aika hakim to kai masa wasiya ce yi kaza 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 nake so kai to yayin da Allah yayin da Dhulqarnain ya samu izini daga Allah Ta'ala cewa a cikin hukuncin da zai yi ga waɗannan mutane da ya samu kafirin da ya yi tsaurin kai in ya dage ya taurare akan laifinsa akan kafircinsa bayan an kira shi zuwa ga addinin gaskiya to ana iya kama shi azabtar da shi ta hanyar da shi Dhulqarnain ya ga ya dace azabtar da shi gwargwadon irin laifin da aka ga yana yi ko kuma wanda aka ga cewa akwai alamun aka dan jinkirta masa zai gyara ya karba kiran gaskiya to shi kuma wannan sai a jinkirta masa an ba wa shi Dhulqarnain da dama yayi kowanne daga cikin waɗannan abubuwa biyu to shine sai Dhulqarnain yayi bayanin yadda zai gudanar da hukuncinsa da mulkinsa cikin waɗannan mutane yace fa qala amma man zalama yace amma wanda yayi zalunci wato ya zarce akan kafirci kalmar zalama anan ta kunshi daga zalunci mafi girma har zuwa zalunci mafi kankanta zalunci mafi girma ita ce shirka inna shirka la zulmun azim mafi girman zalunci kenan kafirci wal kafiruna humu zalimun har zuwa mutun ya zalunci kansa mutun ya abinda ba zai cutu wani ba ya zalunci kansa sannan kuma na tsakiya shine mutun ya zalunci wasu to kalmar amma man zalama duk ta kunshi wannan wanda zai yi zalunci ta hanyar kafirci da shirka ko ya zalunci wasu fa sawfa nu'adhibuhu to zamu azabtar da shi gurgurdan irin zaluncin da yayi in yayi zaluncin da har ta kai mai kisa sai mu kashe shi thumma yuraddu ila rabbih fa yu'adhibuhu 'adaban nukra sannan a mayar da shi zuwa ga ubangijinsa yayi masa azaba mai tsanani wato Dhulqarnain anan yana magana da yawunsa da yawun waɗanda suke tare da shi abokan shawararsa tunda basaraki mulki da yake tafiya yana tafiya da manya-manyan waziransa masu ba su shawara yana tafiya da manya-manyan kwamandojinsa da galibi in za a tabbatar da wani abu na hukunci akan zauna a tattauna ba wai ƙarfe-ƙarfe yake yana yin abin da yake so ba a'a don haka da yake cewa amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu idan yana magana da yawunsa da sauran kuma rukunnan mulkinsa cabinet dinsa da gwamnatinsa an gane yana magana da yawunsu cewa in muka za mu yi kaza kamar gwamna ya zo ce za mu yi kaza za mu yi kaza ba yana nufin shi ɗaya ƙwal tallin talba akwai kwamishinoninsa in shugaban ƙasa ne akwai ministocinsa wanda duk komai za yi sai ya zauna an yi tattauna an yi shawara ba haka kawai shi kaɗai kullum ya tashi daga bacci bai miƙa ya ce a je a yi kaza shikenan a tafi a yi don haka a nan ka fahimci shi kaɗai yake cika baki yana za yi kaza za yi kaza za yi kaza da ya ce fa amma man zalama fa saufa nu'adhibuhu yana nufin ana wa arkanu sultani abokan shu abokan mulki na to zamu abin nan fa saufa nu'adhibuhu zamu abin nan sannan kuma wanda yake a thumma yuraddu ila rabbi fa yu'adhibuhu azaban nukra a mai da shi zuwa ga ubangijin sai masa azaba mai tsanani anan zai nuna mana cewa zulkarnain ya yi imani da ranar lahira ya yi imani na farko da Allah ta'ala ubangiji daya wanda shi ke da rububiyya ya cancanta a miƙa wuya ga dokokinsa sau aka kaga ashe in aka ɗauko sunan wani aka ce shine zulkarnain wani ɗin nan kuma wani ne can arni kaga ba za ka taɓa yadda cewa shine zulkarnain ba don zulkarnain ga shi Allah abinda fa saufa yuraddu ila rabbi summa yu'adhibuhu azaban nukra fa saufa yu'adhibuhu summa yuraddu ila rabbi fa yu'adhibuhu azaban nukra kalmar saufa fa saufa nu'adhibuhu ita take baka cewa ba da an kama mai laifi ko ya zo ya samu masu kafirci da barna kawai zai shiga azabtar da su ba saufa din nan tana nuna cewa zai ba su dama ta hanyar ya kirawo su ya yi musu da'awa ya karantar da su ya nuna musu yadda ya dace abinda ya dace su yi ya hana su abinda bai dace ba ya bi su ta lalama idan sun ƙi to nan ne kuma azabarsa za ta biyo baya shi yasa aka yi amfani da kalmar fasaufa saufa don ta nuna cewa akwai tazara tsakanin azabtarwar da kuma kama su suna yin laifin sai an yi musu kira an kirawo su zuwa ga imani wa amma man amana wa amila salihan wannan jumla ta wa amma man amana wa amila salihan shi zai nuna maka cewa an jinkirta ma waɗannan tunda a cikin waɗannan mutane duka da ya zo ya samu babu muminai babu muminai duk kafirai ne to idan har ba a ba su rarata ba ta ina za a samu amma man amana da daga zuwa kawai ya shiga kashe su kaga aya ba za a samu amma man amana ba kuma to yana nuna kenan yayi da'awa to bayan yayi da'awar ya hana masu laifuffuka laifinsu wanda ya ƙiji to sai mu masa hukuncin da ya dace da shi shine fa saufa nu'adhibuhu wanda kuma yayi imani wa amila salihan yayi aiki na ƙwarai wanda wannan shine abu na biyu wanda zai gudanar da mulkinsa a kai amma man amana yayi imani ya bi abinda muka kirawo shi zuwa gare shi na ibautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba falahu jaza'an lilhusna to yana da sakamako mafi kyau a matsayin sakamakonsa wato mafi kyau ita ce aljanna ita ce sakamakonsa wato a ranar lahira wasa na kulu lahu min amrina yusra kuma za mu gaya masa sassaukar magana cikin al'amarinmu mujahid ya ce yana nufin ma'ruf zai gaya masa magana mai daɗi a nan akwai ƙira'a guda biyu a game da wannan falahu jaza'an alhusna falahu jaza'an ita ce ƙira'a da muka fi sani falahu jaza'an alhusna jaza'an sannan alhusna akwai ƙira'ar wasu daga cikin makaranta Nafi ibnu Kathir Abu Amr ibnu Amir Shu'ba Abu Ja'far sun karanta falahu jaza'ul husna yana da sakamakon kyakkyawan aiki to waɗannan kowace ƙira'a tana da ma'anarta duk da cewa ma'anar za ta tuke ga abu ɗaya ne amma a wajen fassara kowace za ka bata fassararta wanda insha Allahu karatu na gaba insha Allahu za mu yi bayanin cikakken ma'anonin wannan gaba kafin kuma mu shiga tafiyarsa ta gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuma na kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.